Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan ana cin hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Babulle da sauran abokan aiki muka sake dawowa a wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau Litinin 3 ga watan Afrilun shekarar 2023. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa malaman jami'ar jihar Taraba sun tsunduma yajin aikin sai babu ta gani. To ko me iyayen ɗalibai ke cewa dangane da wannan yajin aiki?
Ina ke kokari ya gama makaranta ya tafi safi sai dawo zo nima dan huta ya rike yan baya saboda haka ni kam bana goyen bayan wani koma kuma ya jira.
Muna kuma tafa da shirin zauren matasa wanda Nasir Adamele Kai zai gabatar da sharhin jaridun Najeriya da kuma kallon azumin watan Ramadana. To amma ku duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A karo na biyu wani daga cikin askarawan juyin juya halin Iran wanda ya yi aiki a matsayin mai bayar da shawara kan harkokin soja a Siriya ya mutu a wani harin jirgin sama da Isra'ila ta kai a kusa da Damascus a cewar kafafen yaɗa labaran gwamnatin Iran jiya Lahadi. A cikin wata sanarwa da dakarun juyin juya hali suka fitar jiya Lahadi sun bayyana cewa Mikdad Mehkani Jafar Abadi mamban dakarun juyin juya hali ya samu rauni a wani harin wuce gona da iri na gwamnatin Isra'ila mai tsatsauran ra'ayin Yahudu a ranar Juma'a kuma ya yi shahada sakamakon tsananin rauni da ya samu. Sanarwar ta kara da cewa waɗannan munanan laifuka da gwamnatin Isra'ila mai tsatsauran ra'ayin Yahudu ta tafka ba za a bari haka kawai ba martani ba kuma za su ɗanɗana kudarsu. A halin da ake ciki, rundunar sojin ruwan Iran ta ce ta gano tare da yin gargaɗi ga wani jirgin leƙen asiri na Amurka a kusa da gabar tekun Oman jiya Lahadi, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Tasmin ya rawaito. Bayan gargaɗin an hana jirgin shiga sararin samaniyar ƙasar ba tare da izini ba, in ji rahoton wanda ya bayyana jirgin a matsayin na sojin ruwan Amurka samfurin EP3E. Yayin da a layin farko na rahoton Tasnim ya ce jirgin ya ƙetare sararin cikin samaniyar Iran, har ila yau rahoton ya ce jirgin bai shiga sararin samaniyar Iran ba, ya kuma bar wurin bayan gargaɗin. Nan take dai ma'aikatar tsaron Amurka ba ta amsa buƙatar yin magana ba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya tattauna ta wayar tarho da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov a jiya Lahadi. Blinken ya yi kiran da a gaggauta sakin ɗan jaridar Wall Street Journal Evan Grashkovich wanda Rasha ta zarga da yin leƙen asiri. Sanarwar da babban mai taimakawa mataimaki mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Bedan Patel bai ambaci sunan ɗan jaridar ba, da yake mayar da martani ga Blinken. Lavrov ya ce wata kotun Rasha ce za ta tantance makomar Grashkovich, kuma ya shaidawa Blinken cewa ba za a amince Amurka ta sa siyasa a shari'a ba. Lavrov ya ce an kama ɗan jaridar ne a daidai lokacin da yake aikatawa, ko da yake Rasha ba ta gabatar da wata shaida ba.
To an jima kaɗan Muhammad Hafiz Babulle zai kawo mana ƙarshen labaran duniyar, amma a halin yanzu bari mu duba wannan rahoto. A Najeriya, kungiyar malaman jami'ar jihar Taraba ta shiga yajin aikin sai babu ta gani saboda wasu haƙoƙinsu da mambobin kungiyar suka ce gwamnati ba ta biya su ba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Lado Salisu Garba ya aiko mana daga Jalingo.
Kungiyar da ya ta ayyana wannan yajin aiki na sai babu ya gani ne a jihar Taraban, domin a cewar su wasu haƙoƙinsu haɗe ma da albashi da ya shafe shekara guda a hannun gwamnati ba a biya su ba. Bayan dogon zama da aka yi da su da alƙarori iri daban-daban daga bisani dai sun tsunduma cikin yajin aikin, domin a cewar su duka alƙarorin da gwamnatin suka yi ba a cika ko guda ba. Dr. Samuel Sheka shine shugaban kungiyar malaman jami'o'i a Najeriya reshe jihar Taraba, wanda ya shaida min irin dalilan su tare da jigajigan misalai akan lamarin da yasa ya suka tsunduma cikin wannan yajin aiki na sai baba ya gani.
Abun da ya sa muka je yaji shine akwai kudin da ya kamata state government suna tura zuwa university according to the law establishing university amma ba su yin haka. Na biyu shine dama mun sani agreement da su sun ce akwai abun da muke kira in allowance da su dinga biya kuma ba su releasing kobo ba. Daga baya kuma mun zo mu ji state government yana fada we ba bin shi komai ba bin shi abin da salary. To yanzu members namu sun ce dole abubuwan da state government suna bi muna dole sai sun biya sai sun respond in ba haka ba. Su bara su dawo yaji.
Wannan yajin aikin kamar sai yaushe kake ganin zai kare?
Yaji na members namu sun declare indefinite, comprehensive and total. Kira ne government ya responding da abubuwan da ya kamata ya yi.
To ko yaya ma ɗaliban jami'o'in suka ji yayin da kungiyar malaman jami'o'i suka sanar da cewa sun shiga yajin aikin da sai baba ya gani a jihar Taraban? Tambayar kenan da na yi wa wani ɗalibi mai suna Tabo Emmanuel.
Saura mana zango ɗaya ne kawai yanzu da za mu gama makaranta. Gaskiya ba mu ji daɗin tafiyan yajin aikin nan ba, kuma abun zai shafi karatunmu. Ban taba kamanta ba a kwanakin ba mu yi watanni ɗaya shara a gida muna zama ba makaranta ba komai. Da ya kamata mun kare makarantarmu a shekara 2022, amma domin yajin aiki ba mu ya mun gama makaranta ba. Yanzu kuma mun sake komawa za mu gama makaranta, tashi kuma malaminmu sun sake shigan yajin aiki. Labarin ba mu ji shi da daɗi ba sosai.
Su kuwa iyayen yara a jihar Taraban sun yi fatali tare da irar ga mahukunta kan cewar ya kamata su shigo cikin wannan lamarin, domin wannan al'amari dai ba zai haifar wa ƴaƴansu ɗa mai ido ba a jihar Taraban.
A gaskiya mu a matsayin mu na iyayen yara ba mu yi farin cikin abin da ya faru ba. Wannan yawan yajin aikin da ake tafiya kai yana iya mana ima ƴaƴanmu illa, don haka muna bakin ciki na irin wannan yanayin da ake fama tsakanin gwamnati da malamai na rashin biyan su albashi.
A'a ni ban ji daɗi ba sam. A yajin aikin da aka yi baya ma yaro na zai kare tutiri innan ne. Sai 2024 yanzu haka zai kare. An sake zuwa yajin aiki kuma yaushe zai kare? Har yaushe ne ma zan zo ci boriyansa tukunna? Ni nake kokari ya gama makaranta ya tafi safi zai dawo zo nima dan huta ya rike in baya. Saboda haka ni kam ba na goyon bayan wani koma kuma yajin aiki.
Idan dai mai sauraro ba zai mance ba ko a shekaran da ta gabata ma jami'ar ta tsunduma cikin yajin aiki na wata tara duk akan batu na albashi da wasu haƙoƙin malaman jami'ar. Sai gashi wannan karo kuma sun tafi na sai baba ya gani. Sai dai a yayin da nake kokarin hada wannan rahoton na yi ta kokari domin jin ta bakin gwamnatin jihar Taraban, amma dai haƙata bata cimma ruwa ba. Na tuntubi kwamishinan ilimi na jihar Taraban. Shiru kake ji a bangaren kwamishinan yada labarai na jihar Taraban Talluka. Ita ma na buga mata waya ta shaida min cewar bata gari, amma za ta yi bincike akan lamarin. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Jagoran 'yan adawar Kenya Raila Odinga ya faɗa jiya Laraba cewa ya dakatar da zanga-zangar adawa da gwamnati na wani ɗan lokaci saboda a shirye yake a yi tattaunawa bayan roƙon hakan da shugaba William Ruto ya yi. Da sanyin safiyar jiya Lahadi, Ruto ya yi jawabi ga al'ummar ƙasar kai tsaye ta gidan talabijin, wannan dai shi ne karon farko da ya yi hakan a bainar jama'a tun bayan da aka fara zanga-zangar a faɗin ƙasar saboda tsadar rayuwa da kuma zargin maguɗin zaɓe. Dubban mutane ne suka halarci zanga-zangar da aka fara a ranar 20 ga watan Maris wadda Odinga ya shirya. Ruto ya ce ƙasarmu ta fuskanci munanan aika-aika na rashin bin doka da oda, tashe-tashen hankula, sace-sacen kayan jama'a da kuma mamaye dukiyoyin jama'a ta hanyar amfani da zanga-zangar siyasa da 'yan adawa suka kira. A cikin jawabin, ya roƙi Odinga da ya janye zanga-zangar da aka shirya a yau Litinin. Daga ƙarshe, jiya Lahadi, lauyan tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya yi alkawarin ba da kariya mai ƙarfi kan zargin da ake masa na cewa ya biya kuɗin toshiyar baki na dala 130,000 ga tauraruwar batsa don ƙara masa ƙarfin guwar lashe zaben 2016 don hana ta yin magana game da ikirarin da ta yi na cewa ta yi mu'amala na dare ɗaya da Trump shekaru 10 da suka wuce. Lewin da ke kare shi Joe Tacopina ya shaidawa shirin State of the Union, State of the Nation na gidan talabijin na CNN cewa biyan jar mafinafinan batsa Stormy Daniels ya nuna cewa kudin sai ya kashe ba kudin yakin neman zabe ya kashe ba. Trump dai ya dadi yana musanta zargin da tauraruwa film din batsar ta yi cewa sun yi mu'amala ta jima'i, amma ya yadda cewa an biya kudin gabanin kayar da Hillary Clinton ta Democrat a zaben 2016. Takwafina ya cecceki babban lauyan gundumar New York Alvin Bragg saboda sa masu taimakawa alkali yanke hukunci a ranar Alhamis da ta wuce su tuhumi Trump dangane da biyan kudin. Yana mai cewa da Trump baya takarar shugaban kasar a 2024 da ba a tuhume shi ba.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 3 ne na dare da minti 18 na safe kenan da minti 10 a Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi 7 kenan da minti 10 a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashin mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika a kodin shi kuke so za ku iya samun mu a shafin mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin zauren matasa.
Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA. Dake ta babuban da ke ciwo matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen. Da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. In ana biye da shirin zauren na matasa na VOA yana garin Nima dake yankin babban birnin kasar Ghana, wato Accra. Inda wakilinmu Redwan Mukhtar Abbas ya tara matasa domin su tattauna kan irin kalubalen da suke fuskanta a yankin. Yankin Nima dai, kamar yadda muka saba fada, na da kabilu daban-daban na Afirka. Kazalika, yana da harkoki na kasuwanci da ke da tarihin shekaru aru-aru. Matasa, ku sake biyo ne mu shiga zauren.
Suka ce da su je su su kulle wurin an samu a ce musu mesa. This is part of izan ba lafiya but tama development ya work ba sai za na ga takeice maganan da nake da shi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan kun ne Alhaji Mustafa Sawawa, PR on concern and opinion leaders. Ina mini maganganun da muka zo yau mu yi da waɗansu abubuwa, ina mini mutane mu da yawa sun yi, amma abin da nake bidan in call attention mu duka, ina mini kaman aka ce zango ba zangon da ya kai Nima yanzu aka cikin Ghana duka, ba mu ni farkon zango ba, an yi zangon nai, amma yau mu ni cibiyan zango duka cikin Ghana, kuma muna da abubuwa da yawa da ke gwadawa kaman ya kamata yau garin mu ya fi haka. Misali mu doke shi kaman yau shugaban kasa ina mini cikin Nima yake, ina mini mataimakin shugaban kasa kuma cikin Nima yake, sannan a Jubilee House kuma cikin Nima yake, muna close to airport, sannan broadcasting Ghana duka cikin Nima yake. Amma wannan duka ina mini kaman siyasa ya sa yanzu akan ga abubuwa da yawan da muke yi mu da kanmu da muke zama cikin Nima. Akwai nti dai, akwai dai kaman challenge tsakanin mu, domin abin isa nace challenges na tsakanin mu. Batun party ya sa abubuwa mutun na abin kirki, wani ya gani domin party shi ce kaman abin da yake ba abin kirki bane. Yanzu misali concern da muka tashi yanzu aka cikin Nima, mun na mutane ne kaman sauran mutane cikin Nima, abin da muka fara ba mun fara domin kudi ko a biya mu ko ana biyan mu bane, muna yi domin unguwan ya zamna ne. Yau in ka te misali ka je cikin gari ko zunguli ko ina ne ko tema, in ka stop taxi zaka zo ni ma she ce maka wai bai zuwa. Me yasa? Wai domin traffic. Sai kunan ganka stop taxi zaka zo ce maka kaman bai zuwa domin traffic. Yanzu da muke try abubuwa ya dai je oke cikin nima. Yau manyan mu dake cikin nima suka sa party gaba ko wani abu, ba mu ce kar wani ya bi party ko wani abu ba, kowa na rabin da yake so cikin zuciyar shi. Amma an zaka so abu, ka so abu da gaskiya, ka so abu domin abu ya ci gaba, domin party ya zo ya iske mu mutane. Mutane su suka form party, suka kawo party. Yau muna da maluma cikin nima, muna da sarakai, muna da binga. Albarkacin ni futa da waɗansu sarakan mu yau concern ya saya, domin da muka tashi kafin mu samu kanmu ma mu fara aiki ya zama challenges. A ce aka she da ya kai lokacin da manyan mu waɗansu suka saya suka mara muna baya kaman a zo a yi a try a gani. Tunda muka fara aiki abubuwan da muke bida duka ba wanda aka yi muna, muka ce muna so a yi muna abu kaza, in aka yi kaman za a yi aka ta yi minti, bayan tashi minti abin ya sha ruwa. Muna fita kan hanyar ga domin nima. Yau nima mai rike da obscurity cikin nima manyan gari ne. At least muna fita ana cire muna wuka, ana cire muna, ana zagi mu, ana muna abubuwa da yawa. At least ya kamata a ba mu security. Policen da ke zamne nima police station, in aka cire guda ko biyu aka ce su lead concern, ko ina za mu ko wani abu aikin da za mu, at least suna bayan mu. Wani ma ya gan ku zuwa, ya ga police bayan ku, yana da wani abin da zai yi na banza, shi da kanshi yana tsoro domin ya san kaman gari na bayan ku. Amma mu dukan nan yanzu mun bari abubuwa ya zo kaman batun party, shi ya dame mu. Party kowa na da right ya kama party shi, amma mu dukan nan mu san kaman garin mu ya kamata ya ci gaba face. In garin mu bai ci gaba ba, ko me za a yi duka ya koma baya? Mu da muke lead abubuwan da ake yi ba wai bamu da aiki yi bane. Mun bar namu da namu muka zo mu yi domin garin ya ci, mu ya ci gaba. Domin shi in dai manyan da ke cikin gari kaman kanna na ce abubuwa na cikin nima da yawa, da yau za a zo a ga kaman nima a yi wenga da in ka fito airport daga da fi fito Alibe ya zo lokacin shi kan nima a yi wenga mu aka bi da shi. Manyan da suka zo garin ga duka da nan ga ke bi da su. Amma yau wannan street ya zama kasuwa, kuma kasuwan da ya zama nan an ya gyara shi a shiga ciki. Amma domin abin ga self interest mutane mu da yawa, domin revenue shi a ce maka wa bar su su zamna. Yau ya kai nima kan pavement ana zama ana sayar da kaya, duhol gana ba inda ake sayawa kan pavement, ko a zubar shara ko a saya ana sayar da abu. Masu sayar da kayan nan duka da suka zo sun fito wani wurin suka zo, amma garin su ba sayar da kaya kan pavement, ko su gane ya sani inda suka fito ba sayar da kaya kan pavement. In ba anya wucewa in ka zo za ka wuce, in rigan ka yi ta babu ya fadi shi a ce wai ka biya. Kuma bai kamata ya zama domin pavement da aka yi cikin nima lokacin da mu muka tashi an yi shi ne domin me street na da fadi, wurin city council nan daidai. In ka fito can in ka zo she ka saya kai ka duba gaba da baya sannan ka getare, domin shi wanga duka ina so manyan mu su ji, politicians su ji, su sa cikin hankalinsu kamar abubuwan da ke tafiya cikin ganin nan. Mu aje politics first, iso mu ci gaba da aiki. In kai aiki da kyau aka gani shi zai sa gobe a vote maka. Amma in ba kai ba, in ka bi wani interest in kai a zo ka wanta mu ma mun gaji da kai. Domin shi maganar da nake da shi kenan. Assalam.
Sunana Muhammad Officer. Abinda ni nake gani ne kaman ba leaders nan ba su help youth in community na concern, sun kawo initiatives dewa da ika mata da a support su. Along the line sometimes kana gan kaman Amir Gafaro sarakai ya kamata a kama initiative gana da kyau, she gan kaman ana jan baya don ba help su ba, ya da su su don ba su da wani abu kaman loan da ke bakin su, wani abu kaman assembly suna da law isa an sun doki wadannan abu sun ba su support nan sun ya su yi abinda suke son su yi. Isa annan kaman wurin sarakai ne ya kamata su duba su kara like nawi su help su sosai sosai. Bayan wannan kuma ya kai wurin ya sunan shi assembly da MPs na su kuma saboda political interests su, saboda political interests su kuma ba su kama wani saba yana kamar in yaje ya fitare don shi ya lose vote yasa bai zuwa bai fito fili belle yazo ya taimaka a yi abin nan kuma abin nan ya zama muna problem yana damun mu muna da drug issues cikin community mu ka duba wadannan abubuwan nan cikin community ake yin community nan kuma idan gidan wani ko bayan gidan wani ake yin yasa masu gidan nan ko yan community ko yan unguwan nan sun san kamar drug issue na wurin ko ba shi wurin sai suke yi me leaders wurin ke yi sun tashi sun je sun complain makon abin ya sunan shi authorities ba zo an yi abin da ya kamata yi ba sometimes authorities suna samun labari amma ba su she ka zo kai complain in kai complain an bika ayi abin da ya kamata bayan wannan kuma yaran mu saboda lack of education da wadansu sababe ya sa wadansu sun involve kansu da amro most of the time ka ji yaran mu sun fita waje an kashe su yaran nani yaran nima yaran mamobi bayan wannan kuma lamarin bindiga ya yawa cikin community mu ana wuri ka gane abu buga bindiga
kuda kata anan matasa makon gobin Allah ya kai mu ma dora daga inda muka tsaya a madadin wakilin mu Ridwan Mukhtar Abbas da matasan na yankin Nima dake kasar Ghana da kuma muryar Amurka da ta dauki nauyin kawo muku shirin ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon
assalamu alaikum
Tuma da la yanzu kuma sai sharhin jaridin Najeriya.
Zan fara sharhin jaridin ne da jaridar This Day daya daga cikin manyan labaran tana cewa ƴan Najeriya na ci gaba da watsi da rahotannin da aka bazawa cewa akwai wani shiri na kafa gwamnatin rukun kwarya mai hukumi kamar ke ga zababben shugaban Najeriya Asuwaju Bola Ahmed Tinubu. Jaridar This Day ta ruwaito daya daga cikin manyan lauyoyin Najeriya Chief Kulisa Abakoba na cewa babu inda tsarin mulki ya amince da wannan shiri bayan haka dai ya biyo bayan wata sanarwa ne da hukumar tsaron cikin gida ta DSS ta fitar cewa akwai shirye-shiryen da wasu ke yi na ganin cewa an kafa gwamnatin rukun kwarya sai kuma jaridar Daily Post daya daga cikin manyan labaran ta cewa gwamnatin Najeriya ta buƙaci ƙasar Ireland ta taimaka mata ta fuskar tsaro ministan cikin gidan Najeriya Rauf Arabisola shine ya gabatar da buƙatun na Najeriya ga jakadan ƙasar Ireland a Najeriya Peter Ryan a lokacin da ya ziyarci shi a birnin Abuja sai kuma jaridar Premium Times daya daga cikin manyan labaran ta cewa yanzu hukumar zabe a Najeriya ta shirya gudanar da wani zabe na cike gurbi a mazabu 2000 da ake da su a jihohi 24. Hukumar zaben Najeriya ta bayyana cewa za ta gudanar da wayannan zabuka ne a ranar 15 ga watan nan da muke ciki na Afrilu. Zabukan da za a gudanar a mazabu fiye da 2600 za a gudanar da su ne a yankunan kananan hukumomi daban-daban da ke jihohin Najeriya 24. Sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka 'yan Najeriya kama daga 'yan siyasa da masu sharhi akan harkokin yau da kullum sun yi ca akan dan takarar jam'iyyar Labour Peter Obi bayan da wani faifan bidiyo ya fito inda ake jin muryarsa yana roƙon wani limamin Kirista mai suna Bishop David Oyedepo na cocin Living Faith cewa ya taimaka mishi wajen samun kuru daga mabiya addinin Kirista musamman ma dai a jihohin Kwara da Kogi da jihar Niger. A wannan murya da wata jarida mai suna People Gazette ta ruwaito an jiyo Peter Obi yana roƙon shugaban cocin na Living Faith da ya taimaka mishi domin kuwa zaben shugaban ƙasa da ya gabata zabe ne tamkar na yaƙi da addini kalaman da kuma 'yan Najeriya suka yi Allah wadarai da shi. Ita kuwa jaridar Vanga ta mai da hankali ne dangane da nasarar da jami'an tsaro na soji suka samu akan wasu 'yan bindiga a jihar Kaduna inda suka aike da wasu 'yan bindiga 11 lahira a wani bata kashi da aka yi tsakaninsu da 'yan bindiga karamar hukumar birnin Gwari a jihar Kaduna. Sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka hukumar tsaron cikin gida ta DSS ta aike da wani basaraken kabilar Igbo mai suna Eze Igbo na Ajao Estate da ke birnin Lagos Chief Frederick Nwajagu zuwa birnin Abuja domin ci gaba da yi masa tambayoyi. Kuma DSS zai ta kama basaraken na Igbo ne a lokacin da wani faifan bidiyo da ya nada ya kuma watsa ta kofin sadarwar zamani ke bayyana cewa za su gayyaci 'yan kungiyar IPOP zuwa Lagos domin ba da kariya ga 'yan kabilar Igbo. Ƙarshen sharhin jaridan kenan, a huta lafiya.
To albarkacin azumin watan Ramadana ga wannan guzuri da muka tanada muku.
Bismillahir rahmanir rahim. وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه وزرياته ومن والاه بإحسان إلى مدينة أما بعد سنانا مالا أحمد جبريل mai makaranta nan baki MGC birnin Kwani wanda aka yi ma kinaya da Malam ɗin Kano a dangance ga falala ta azumi kakin mu kai ga wannan Malam Harun Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul Baqara ya sifanta mana wata aya mai dimbin muhimmanci dangance ga azumi inda ya kira ce ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar wannan aya Allah tabaaraka wa ta'ala ya cikin ta ya sifanta muna an wajabta muna yin azumi kamar yanda an ka wajabta shi aka al'umma ko al'ummomi wadanda sun ka gabace mu wanda yake mun san dai a takaice a wannan azumi dan kwanaki ne daga gi kwana 30 ko 31 babu wannan shine a takaice kuma ga wata aya ta bi Allah tabaaraka wa ta'ala har yanzu da cikin suratul Baqara ya ce wa man shahida minkum shahr wal yasum duk wanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya sanya yana da lafiya law kuma ga lokaci gashi kuma Allah ya nuna mai watan Ramadan to me zai hana mai azumta watan Ramadan sai shi azumce shi mana Allah ya taimake mu da taimakon shi
to amin kafin mun karkare shirin ga labaran duniya a takeice
a karo na biyu wani daga cikin askarawan juyin juya halin Iran wanda ya yi aiki a matsayin mai bayar da shawara kan harkokin soja a Siriya ya mutu a wani harin jirgin sama da Isra'ila ta kai a kusa da Damascus a cewar kafafen yada labaran gwamnatin Iran jiya Lahadi cikin wata sanarwa da dakarun juyin juya hali suka fitar jiya Lahadi sun bayyana cewa Miqdad Mehghani Jafarabadi mamban dakarun juyin juya hali ya samu rauni a wani harin wuce gona da iri na gwamnatin Isra'ila mai tsatsauran ra'ayin Yahudu a ranar Juma'a kuma ya yi shahada sakamakon tsananin raunin da ya samu. Na sojin ruwan Iran ta ce ta gano tare da yin gargadi ga wani jirgin leken asiri na Amurka a kusa da gabar tekun Oman jiya Lahadi kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Tasnim ya rawaito. Bayan gargadin an hana jirgin shiga sararin samaniya kasar ba tare da izini ba, in ji rahoton wanda ya bayyana jirgin a matsayin na sojin ruwan Amurka samfurin EP-3E. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya tattauna ta wayar tarho da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov a jiya Lahadi. Blinken ya yi kira da a gaggauta sakin ɗan jaridar Wall Street Journal Evan Gershkovich wanda Rasha ta zarga da yin leken asiri. Sanarwar da babban mai taimakawa a mataimaki mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Vedant Patel bai ambaci sunan ɗan jaridar ba. Jagoran 'yan adawar Kenya Raila Odinga ya faɗa jiya Lahadi cewa ya dakatar da zanga-zangar adawa da gwamnati na wani ɗan lokaci saboda a shirye yake a yi tattaunawa bayan roƙon hakan da shugaba William Ruto ya yi. Sanyin safiyar jiya Lahadi, Ruto ya yi jawabi ga al'ummar ƙasar kai tsaye ta gidan talabijin wannan dai shi ne karin farko da ya yi hakan a bainar jama'a tambayan da aka fara zanga-zangar a fadin kasar saboda tsadar rayuwa da kuma zargin magudin zaɓe. Jiya Lahadi, lauyan tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya yi alkawarin ba da kariya mai ƙarfi kan zargin da ake masa na cewa ya biya kuɗin toshiyar baki na $130,000 ga tauraruwar batsa don ƙara masa ƙarfin gwiwar lashe zaben 2020 don hana ta yin magana game da ikirarin da take yi na cewa ta yi mu'amala na dare ɗaya da Trump shekaru 10 da suka wuce.
To masu saurare baki ɗaya abinda ya sauka kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan Allah ya kaimu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shiri da misalin karfe 4 agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Kada ku manta da lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafinmu na voahausa.com ko sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kazalika za a iya leƙa shafinmu na Facebook, Twitter da Instagram domin samun labarai da dumudumunsu. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya ta ni gabatarwa da kuma Solomon Abu da ya haɗa mana shirin sai injin namu Carl Stalin. Ni Mahmud Lalo nake cewa ku lafiya mu kuma mu ƙara sadarin lafiya.